This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A washar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Fannin labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya. Ya kudi aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya murjakunya da aka zarga da yaɗa bidali a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwanan 14-15 wata kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka fake an gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Ta ne dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
an jima kadamarin za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babban kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya Murja Kunya kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da Murja Kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ƴan mata cikin harkokin karuwanci shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yada zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake tuhumar Murja Kunya da aikatawa wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatan nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin Murja suka gabatar mata to amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki Murja Kunya al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya da shan jihar Kano na cewa
mu ba mu bada ita karshen mako mu bada ita a ranar Alhamis wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwana 14 15 ga wata kuma kotun ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abata saboda haka muka danka mata kaga mu ajiya ce gare mu
yanzu menene masaniyar ku dangane da inda Murja take
to mu dai mun bada ita Murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantan su misali amma da a ce hukunci akai mata to da Murja mu muka san cewar ga matsayin ta ga inda zamu aje ta
wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta
ba shakka tana cikin gidan gyaran hali amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din so su kuma suna bincike kaida ida wannan ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a iya zuwa kai tsaye su ce mata a basu ita ba dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi haka ba
me matsayar gwamnati game da wannan batu na Murja tun da har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati
shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ke saboda akwai ramayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin penti tuna abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki
kamar kwamishina na cewa ko misalin zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na Murja
gwamnati sha'awa ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a kuma
amma da ta damu da zargin Murja kenan
a wai da gwamnati da jimin da ita da mu da kowace al'umma
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu baba jibo ibrahim shine kwakakin kotun Kano
to wannan shine abin da muke so mu gano shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa idan babu to kuma ya sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa
daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake tsaron kotun za ta zauna akan wannan batu kuma abin jira a gare shi ne ko Murja Kunya za ta bayyana a zauren kotun kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da dudani Mahmud Ibrahim Kuri Muryar Amurka daga Kano Nigeria
to madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri masaro ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook Twitter da Instagram yanzu ga Maryam ta sake shigowa da cigaban labaran duniya
A jamhuriyar Nijar kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin Muryar Amurka Sulaiman Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
da yake jaddada aniyar yaki da mahaddama dukiyar kasa jim kadan bayan wata ganawa da janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takarrun mafi yawancin kes-kes din da ƴan kasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Kwaldef ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour pratiquer les mesures légales pour pouvoir récupérer ce dossier et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangane da abin da ya shahi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su ga lihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shari'a ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amso dosai daga gaban shari'a su zo su mai da ulusu, to wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga sauraron kada dai a shagali ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a sauraron shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Juma, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar General Abdulrahman Chiani ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutane Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, zaka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantakar tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, amma har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, dalilin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ƴan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Nijar ɗin. To su ɗan Nijar ɗin me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar farafula wadda ake ce ma Forum for a Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasa ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadonan kasashe banda suna samun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Nijar, wato idan ta yi ta sai yawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani ƙarni ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su jin matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali zata da takunkumi ko guda lafiya nau ita da Faransa amma sarkin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi dake gare su kinan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure tabbun kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba duk dan ta'adda daga Maiduguri sai sai kiri su mami babu daji zaka shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka hidda kika ce ha Faransa zo ka kai mun dan soje bakin goda Niger da tattare ni ta alko daga gare su kuwa kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya president kin Najeriya president kin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban mu abun da Najeriya ba tattalin arziki wai ka kasan da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani shi
ne yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumudu Barma ya shirya mana tsakanin wasu gidan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intini Kar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Amurka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafata
ita Syria wuce da ita sun zo sun ga wannan mulki sun fara a cikin rinka aka kawo ya kuma ga wani ta kashi na shi sun ga shi wannan saka don mun sai mai ba ne ya hawaje shi sai dai wuce nan ya kuma ga wani Lagos an kawo ta inda sun sai ke
sana da mutum da 75
shi ma general ne mai riyo mulki kwai kun shi da littattafan kanin nan da kanin da Niger da Niger yana general na wata wata ta gan Burkina Musa Traore yana general
na Mali
na Mali Tinku da Benin da Benin wani taya
mutum
kullun ne shi ma a wani taya kullun ne ya yi min kishi ma yau na Burkina to an ka diba wa an ka tambaya wani wai mutane shi ne yake ji wa an ka tambaya an ka kawo ECOWAS so ni ne su gobe mun ji gole da suna ga sun kata ko an da yake shi zo zan
amma kuna cewa kamar da mu sauki tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin sojoji su ba
abin ya jama general ne da turbo shi ba kuma wanda president da nan to ina ne mu gara take take wa an ka tambaya referendum ina ne an ka yi shi an ka ce wani mun kasa annuba kan Niger da mun Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ku ba to abin da ya samu shi sun da so ne su masu gaji sun ga samu ta da uku kuma sai masu gaji uku sun zo sun zo sun yi ku za mu planning da tana arziki ne gaskiya yoshi ba sai da aka gudu kudin ka ba ba ka san inda aka zancen shi sai da wayin ta ji ba faransanci community economic digital la fin de gauche to ina e bonuski ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba
amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga IMF ba dake kula da harkokin
su na tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanki kana da mutum baka da abin wani kida ni yayi ne bai ba kan ya mu dare baka da mulkin da baka da ko biyan da kana da rubuta da kana zuri ba zai yi ba kuma in zamu mun samu hidda kanmu
Allah ya hidda kan mu ci wannan matsayin da muke ci tsayi da muke ci shekara 50 fasaka bayan kusa 50 ne ego ɗan Niger da ɗan Nigeria ba mai raba su.
President an tuka wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya?
Wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa bismillah ban ganshi ba. Ina ga koma bayan da zai kawo. Saboda menene koma bayan da zai kawo? Na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali, Niger da Burkina Faso. Mali kannan mu ne, Burkina Faso kannan mu ne, Nigeria kannan mu ne. Saboda in ka diba duka al'umma guda ce, har da su Cote d'Ivoire da sauransu duka al'umma guda ce, duka mu ɗan Afirka ne. Kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin da kasa guda uku soja hanga da suka amshi mulki da karfi da suka zo dukansu cewa suka yi Afirka ko kuma da suke ta Afirka har suna alfahari da Thomas Sankara, suna alfahari da Gaddafi, suna alfahari da Lumumba. A lokacin in suka diba wanda bitan na sai da yawo sun ci amanar waɗannan mutanen ne, kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo. Saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na haɗa kano ya fi.
Amma kuma yana magana da samun yancin kai, hujjar da aka bada kenan.
Samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France, sai France an kore ta daga nan ko? An kore France. Shike duka muka zo muka yi kowa labusanni ma an kore France. France ta tafiyarta. Kuma don France ta tafiyarta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna da ba'in nan da zai kawo wannan abu. Na faɗa ma waɗanga kasashe guda uku. In ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12, watakila akwai ɗan Nijar ba ta rasa ɗaya miliyan kuɗi cikin waɗannan kasashe. Shi Tahiru na jiya ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki fata da shejur Tahiru Gimba. Ni makan adalci kuma Najeriya ba wani problem tsakaninmu da Najeriya. Najeriya presidentin sai da yawo ne. Abin da ya yi da sunan sai da yawo, kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali. In ce nika yana president an nagar sai da yawo da ya tashi ɗauki mataki. Ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotamta ma al'ummarsu da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne ya yi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da aka yi Najeriya ba. Illar da wanga abu zai kawo mana. Ka ga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikinsu ba. Sai an sake tsari kafin wannan ta sai da yawo ita take ba mu ƴancin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta.
A matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki.
To mun ji a kuma bai matakin nan
mu ba ta ce haka ma
ba ga mudan aiki ya yi lokaci
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri. Saboda ni ce ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba diba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayyaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan. Babu wani tattalin arziki da ta za ta samun tattalin arziki kai ka san da mu ko haƙi ba mu nan Niger daga Najeriya ne ake ka haƙi da wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko dawon masara ba mu. Yanzu furancar kimo da Benin wannan da aka liƙe ka san ƴan Niger nawa suka yi asara, ka san ƴan Niger nawa suka talauce, ka san kai akwai ƴan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi, ka san ko nan banka ta durƙusar da su ta amshe musu gidajensu. Kuma wai Togo mu daga Togo za a ɗauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso wajen mu. To di ba wanga mataki da aka ɗauka ni ga nawa gani wa'anda hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne. Saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambasadikin Faransa yana can e kafsa hanta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa e kafsa hel Nijar ta kore ta. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa, ba su da wani takunkumi da ke gare su. Mene ke da takunkumi? Kuma waɗanda ƙasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba. Burkina lokaci ya kai bai san sabka. To mu Nijar ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure. Babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka sa muka tsinci kanmu ciki kenan. Wanga sojawan
wanga abin da suka yi wanda ya sa su wallahi ba musu yin nishar bane ba
president ta yi ba magana nan ta sai da yawo akwai gara ko ko baki alƙalin ya riga ya bushe
an yi ta abu ya kwanta
bane ya ce amma ragar nan ya tashi
ba ne ya tashi ba ta ce sai yawo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasashen ganan ku
kuma babu wata magana da gara
ba mu amma yanzu abin da yanzu a yi ga IRS ga IGOS ga IRS ga CDO a tattauna gyare-gyaren da za mu yi na fawon goda wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa take da dai ruwa da dai take in ka ba ni visa ya sa maka visa mun babu visa mun yi shaka da
ana cewa kasashen nan na IRS su ne mafi talauci a duka gaba daya kasashen
Afirka da yamma ake fadi babu wanda ke da Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yake da tallafi ga man fesa yake da wani ne yake da wani ne ba kare albashi kowa ya san gidan ramu yake yana fita abin da turuwa ta aji a dauka a dafa a dafa a ci kinan alheri gari mun muna san gobe mu sai cikin kasashe masu masu ne haske na duniya dole ita mu kuma dole mu hada garin mu ba wai zan san ya wani dan wani alaka ya ce a ayyuka da an ga tabbar da ta'addanci
ya ce da ta'addanci
ta'addanci lalle dai da ce amma mai Najeriya duk arewa Najeriya babu inda zaka take noma yanzu babu mai gona in ka tai ba kuma babu inda zaka take kiwo babu inda zaka take noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma ashirin ne da 36 kenan yan kanin nan ga duk dan ta'adda daga Maiduguri sai sai take su mami babu daji da zaka shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai ranka hindata kake ce ha faranti zo ka kai mun don soje bakin goda Niger da tattare ni da ta kan ta alƙawari ga Yesu da kuwa kowa ya sani daga Sokoto da nan kawai su suka zuwa da machine machine su biyo ta dogon da sai mutum ne shi ma din
ai can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta ai da kai na su ne din da habu bi suna ga kula da border Niger da Nigeria
ba da lam to bari mu ja burki anan sai Allah ya kamu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kamu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba hadda cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce ta fi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufukan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intanet Kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barma da ya hada mana wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai harhari ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin ta bashi da muke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima